اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يطع اللہ ورسوله فقد رشد ومن يعص اللہ ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم نيمان الله سبحانه وتعالى أيو زامي درسنا قوم شابير أتكلم للتاهم أحكام الجنائز وبدعها للتاهم وندكي واللفن شيخ مالمي محمد ناصر الدين الألباني ubangiji subhanahu wata'ala ya rahama a gare shi yau muna 24 ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1441 wanda ya dace wa 19 watan uku miladiya ta 2020 muna cikin karanta abubuwan da malam ya ambata mana a matsayin kyakkyawan cikawa da mutum mai imani wasu alamomi wanda in mutum ya cika da su za ce wani yayi kyakkyawan cikawa da izinin Allah ko kuma ce wani yayi shahada da izinin Allah a sati da ya gabata darasi na baya mun karanta alamomi guda 13 ko in ce 14 ma kenan za mu tashi akan na 14 insha Allah ta'ala maliki cewa arabi'atu ashar alama ta 14 daga cikin alamomin da suke nuni akan cewa wani yayi kyakkyawan cikawa almautu fi sabili difa'i 'anil malil muradi ghasbuhu almautu fi sabili difa' mutun yayi gogormaya yaga cewa ya mutu fi sabili difa'i wajen kare anil malil muradi ghasbuhu game da dukiyar da ake nema kwace ta imana dukiyar kace wani yazo yake fama sai ya kwace dukiyar nan to tsayawa da za ka yi ka kahi akan cewa ba zai amshi dukiyar ka ba a irin wannan yanayin ta kai har wannan mutumin da yazo amsan kudin nan ko kuma kwace kudin nan ya kashe ka to wannan shi ma alama ne akan cewa kai kyakkyawan cikawa maliki cewa anan wa fihi ahadisun akan wannan matsala akwai hadisai da dama sai malam yayi lamba daya kenan hadisi na farko a cikin wannan matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bighairi haqqin faqatala فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ مَنْ زَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِي جِيوَا مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ دُن مُتُمَن دَا أَكَا كَشِي شِي وَجَنْ كَارِي دُوكِيَن شِي أَ وَتَا رِوَايَة كُمَا يَكِي جِيوَا مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ وَنْدَا أَكَا نُهَاتِي أَكَا سُو أَ أَمْشِي كُدِين شِي بِغَيْرِ حَقٍّ بَا تَارِ دَا وَنْ حَقِّي بَا فَقَاتَلَ وَنَّن مُتُمَن مَي كُدِين يَا تْسَايَا يَيَاقِي وَنَّن مُتُمَن دَا يَزُو أَمْسَا a cikin wannan yakan nan fa qutila aka kashe mai kudin manzala ce fa huwa shahidun wannan mutumin shahidi kenan iya daga cikin alamu na kyakkyawan cikawa mutum ya tsaya tsai wajen kare dukiyar shi in aka kashe mutum a wannan tafarki wannan mutumin yayi shahada malaci akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wa ahmad kenan malam ya kawo hanyoyin da hadisan suka zo wannan shine hadisi na farko sai malam yace wa fil babi a cikin wannan gabar dai gaba akan magana akan duk mutumin da aka kashe shi wajen kare dukiyar shi wannan mutumin yayi shahada yace akwai hadisin sa'id dan zaid wanda wa yati fil khamisa hadisin malam zai kawo shi a can gaba ta 15 yanzu muna cikin ta 14 hadisi na biyu daga cikin hadisan da suke nuni akan ta duk mutumin da aka kashe shi wajen neman kare dukiyar shi wannan mutumin yayi shahada bal yace an abi hurairata radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallahi ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala fa qatiluhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta shahid qala ara'aita in qataltuhu qala fa huwa fil nar. Hadisi Abu Huraira, Allah kara yarda a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wajen manzon Allah, wannan mutumin zawon shi yake da wahala, sai yake cewa ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah, ara'aita in jaa rajulun, ka bani labari idan wani mutum ya zo, yuridu akhza mali, yana so zai kwace dukiyata. Kala sai manzo Allah ya ce fala tu'tihi malaka, kar ka bashi dukiyarka. Wannan yake maka nuni akan musulunci bai banzantar da dukiya ba, wanda wajen kare dukiyar nan har idan Allah sa aka amshi ranka, manzo Allah ke cewa kai shahada, dalili ne mai ƙarfi akan cewa lalle dukiyar nan tana da matsayi a cikin musulunci. Dan adam ya yi kokarin hada abin da ba nashi ba, sannan bayan ya hada kuma ya sarrafa su a cikin abin da Allah bai yarda ba, anan ne ake zargin mutum. Amma indai za ka nema ta hanyar halal, ka kashe ta hanyar da ya dace, wannan lada za ka samu da izinin Allah kan haka. Amma indai zama to za ka haɗu na ware da na ware da wace da wace gaba ɗaya ka sa cikin aljihunka, ka ga ka shiga matsala. Sannan kuma ka tashi kashewa, ka kira ‘yan goge, makaɗa, wasu wane ne da sauransu, ka sarrafa a halal nan ma ka shiga matsala. Amma misali dukiya ce lahiyayyen dukiya ta halal, ka zo ka samu ayyuka na alheri wanda ma aksaruha, ga sunan ko ina mutum zai iya ayyukan alheri, taimakawa hatta da misali a ce taimakawa makwabtanka kawai, taimakawa ‘yan uwanka da sauransu, waɗannan duka gwagwarmaya ne, kuma ana kiransu da suna ma jihadi. Allah ke cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, ku yi jihadi da dukiyarku, ku yi jihadi da kawunanku, da dukiya ana jihadi. Don haka kenan kuɗi iya da matsayi a cikin musulunci, ba kayan banza bane ba. Iya ɗaya daga cikin ad-daruriyatul khams da malaman usul suke ambatawa. Bi ma'ana abubuwa guda biyar, ko kuma ka ce al-kulliyatul khams. Abubuwa guda biyar wanda duk wata aya da kaga yana cikin Qur'ani ko wani hadisi manzo Allah to yana magana akan shi. Ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan bai wuta daga ciki. Na farko hifzuddin. Addinin musulunci ya zo don ya kare wa mutane addininsu. Za ka ji aya akan addini, za ka ji hadisi akan addini. Sannan abu na biyu hifzul mal, addinin musulunci ya zo don ya kare ma mutane dukiyarsu. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, Allah ce kar ku ci dukiyar junanku tsakaninku ta hanyar banza. A dalilin haka aka hana mu'amala ta riba, aka hana wani ya yaudari wani, aka hana dukkan wasu nau'i na dangin mu'amalayya na ciniki wanda akwai ruɗu a cikin shi, addini gaba ɗaya haramta su, saboda kar wani ya ci biyan wani ba tare da sarrafa shi ba, ko kuma ka ci biyan shi a cikin ruɗu, a cikin ƙura, mana ka tara ƙura ka cika kuɗin shi. Haka addini ya zo ya shar'anta, wanda ya ɗauki kuɗin da suka haura jika 18 da wani abu, to addini ya ba da dama akan a yanke ma mutum tafin hannun shi. Wasariqu wasariqa, Allah ta faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Da barawu namiji da barawuniya mace, wanda ya saci abin da ya kai nisabi aka ce a yanke mishi hannun shi. Me yasa? Saboda kula da dukiya. Saboda a kula da dukiya a bata kariya, ta da muhimmanci a cikin rayuwa. Wanda wannan kuma shine ɗaya-ɗayar hanyar da ɗan adam zai iya zama lahiya. Amma idan ka ce ku wannan kuna ga doka wanda ta yi tsauri, subhanallahi, mutum musulmi wanda zai ji wannan dokar da Allah yake bata mishi ba, wannan abu yana iya sanya tsafka hutar sulhu bar musulunci. Kaga mutum ya yi hankali, Ubangijin da ya halicce ka shi yake ka sanin kai wane ne, kuma shine ya ɗora maka wannan dokar akan cewa ga abin da za ku yi in kuna son ku yi maganin kaza. Yaushe ka samu tunani, yaushe aka yi ka, wane ne kai har za ka iya ƙirƙiro dokar da za ta iya tsayawa, ko kuma a yi muƙaranan ta ma da doka ta Allah subhanahu wa ta'ala? Ba'aiwa. kawai rikici ne irin na Adam. Kutilal insanu ma akfarahu innal insana lakanud, dan Adam ta kadari ne, dan Adam mai son kafircewa Allah ne kawai. Amma ai an hutar da kai, me ya za a rika wani zama na kasa da kasa ana kokarin kirkira wasu dokoki? Alhali ga dokokin da Ubangijin da ya halicce ku ya samar da ku, ya samar da duk abin da kuke gani, ya dora doka kaza da kaza da kaza, kuma wannan dokokin din kuka bi su, fi salihikum antum albashar wa laysa fi salihihi subhanahu wa ta'ala, in kuka bi su ku ne abin zai gyara, ba shi zai gyara ba. Ku gaba ɗayan kuma a bakin me kuke, duniya gaba ɗaya kaukab, kaukab ina duniya duka nawa yake? A cikin alkawakibu shamsiya kadai wanda su kai guda tara, kaukab din na duniya duka nawa yake? Kuma a cikin kaukab din ma na duniya duka a wurin da kuke zamana shine wuri dan tsugunutu wanda bai taka kara kariya ba, da haka ba abun da za ku kara Allah. To dokokin da Ubangiji ya zartar su ne daidai ga rayuwar dan Adam, kuma billahi alazim duk wanda ya bar su zai ga abin da baya so. Ba ana rihe mutane ba, sun wasa satan, ba su wasa ba. Akwai wanda wuri tabar ma gare shi a gidan kasu, tabar ma shi a aji, in an sake shi ma ce ku wuri na kan wanda ya zauna ina dawo, yana dawo ya sa kawai ya koma, saboda ladabin da aka bai ladabtu ba, ko ba ladabi bane wanda yake daidai da ran Adam. Shi Ubangijin da ya halicci dan Adam ya halicci ran tashi, ya san miye abin da zai hana shi kaza, me zai sa shi kaza, kawai rikici da irin da Adam. Ya kowa bai huta ba, ko kuma wani ya zamanto a fandarewa zai kare, wani ya zamanto kaza, wani ya zamanto kaza, irin abubuwan da suke faruwa a irin waɗannan gidajen yari, zuwa ku ake a zauna a yi gungu-gungu, wasu suna kos, wasu suna kodogo, wasu suna wane ne, wasu suna kaza, wasu an samu wani ya zauna yana ba su tatsuniyoyin banza da sauransu. Duk da akwai waɗanda Allah ya taimake su, in suka shiga suna kama tafarki wanda yake na daidai. Amma mafi yawancin abin da ke faruwa abu ne mara kyau. Har akwai lokacin aka bar su kaɗai, mutum zai huto ya kirari ya ce ni ne wani ɗan wani, ni ne kaza, ni ne kaza, ni ne kaza, kaza ne aka kawo nan. Subhanallah. Ya ake gane babba sarki shi ne wanda kimma, wanda irin abin da ba samu wani wanda ke keta shi ba, sai zama to kenan shi ne ƙarshe, shi ne jarumi. Ya saci kuɗinku kuma ɗauke shi a je a rina shallon a riƙa cila shi da kuɗinku. Amma yana sata kawai kawo shi, ya tabbata ya sata, ga shaidu, ga komi, ga komi, ko a gundule mashanin shi, kawai Allah ke hanya. A je a ƙara. Ba wata hidima da wani wahala a tsara ta wani ɗawani, ana kaza, ana kaza. Allah taimake mu. Wannan mutum yake cewa ya Rasulullahi, ya bakin Allah, idan mutum ya zo yana son ya amshi kuɗina, manzala ce fala tu'dihi malaka, karka ba shi kuɗinka. Daga cikin abin da addinin musulunci ya zo ya kiyaye bayan addini da dukiya, akwai al'irdu mutunci, akwai annasabu dangantaka, da haka aka haramta zinace-zinace. Duk abin da zai sa wani ya zo duniya ta hanyar da bai sani ba, addini ya haramta shi. Allah shi ya sanya ku shu'ubar wa qaba'ila lita'arafu, kar ya zamanto mu ta aka kawai a sababa mashi zama duniya ba tare da ya san idan aka sa gawa ba. Yana iya zamantowa idan dama akwai yiwuwan ba zai samu tarbiyya ba sosai, in ba wani gyara na Ubangiji ba. Mahaifiyar shi wadda ta je ta aikata abin da ta aikata, da mahaifin shi wanda ya aikata abin da ya aikata, da ɗayan mutane min wara'i hijab, a bayan abin da yake doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kenan min babi au, yana daidai da a ce yaron bai samu tarbiyya ba. To yanzu irin wannan yaron yana iya zamantowa virus a cikin mutane, bai samu tarbiyya ba, ya tashi Allah ya kama hanya kaza, ya ji kaza, ya ji hanya, kama hanya kaza, ya ji kaza. In Allah ya taimake shi ne Allah ya darsa imani a cikin zuciyar shi. Amma in ba haka ba, yana iya zamantowa ya buwayi kowa, kuma in ya tashi ya huto duk wanda ya kalla haushi yake ba shi. In da za a ba shi misali a shana, zai iya kyartawa garin wuta, bai da matsala, bai da asara a ciki. Addinin musulunci ya shar, ya kare dangantakar mutane, sannan kuma addini ya zo don ya kare hankalin ɗan Adam. haka aka haramta shan kayan maye duk wani abin da zai sa dan adam ya fita daga cikin duniyar mutum ya koma duniyar dabba addini ya haramta shi shine manzo Allah ya faɗi ka'ida ga mamma kullu muskirin yace khamr duk abin da ke sa hankalin dan adam ya kadu wannan abin giya ne kai kuma tafsiri ya rage maka kaje ka duk abin da zai shiga karkashin wannan abin to sunan shi giya karka ce sai giya wacce da ake sai da koma menene gololo ne mutum zai sha ya bugu a omo ne zai jika ya sha ya bugu a kashin kadangare zai jika ya sha ya bugu a menene duk abin da zai bugar da hankalin dan adam sunan shi giya haka addini haramta kayan maye saboda mutane su zauna lafiya to duk ayar da ka gani da hadisin da ka gani yana magana ne akan waɗannan abubuwa ko kula da addini ko kula da mutunci ko dangantaka ko abin da ya shafi hankali ko abin da ya shafi dukiya shine manzo Allah ce fala tu'dihi malaka karka bashi dukiyarka qala sai wannan mutumin yake tambaye manzo Allah hallau ara'aita in qatalani ya ma'aki Allah ba ni labari mana in ya dauki makami ya yake ni yaya kamata in yi manzo Allah ce qatiluhu kai ma ka yake shi qala ara'aita in qatalani ya ma'aki Allah to in ya kashe ni a wajen gogormayar nan fa قال مزلا يا تيف أنت شهيد كشهيديني قال يجت هو أرأيت إن قتلته إن كم أنا كشه شوا مزلا تيف هو في النار يناتكم كا وان ديزو لو كان دوك يركا إن كشه هو في النار إن جم مزلا إن كم أنا سامرين جاي أكان كي كشه كا تو كي كم شهيديني تو أنا حدسن دك سنا من نولي أكان كنا ككيوان تكا واني متمن ديزا كاري دوك يرشي har mutuwa ta riske shi a haka to lalle wannan mutumin yayi shahada hadisi na uku a cikin wannan gaba malike cewa an mukhariqin radiyallahu anhu jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ar-rajulu ya'tini fayuridu mali ya makin Allah mutun ne zai zo waje na yana son kudi na zai amshe mini kudi na manzalla ke cewa zakirhu billah kamshi wa'azi zakirhu billah kamshi wa'azi wala kaji tsoron Allah kazan nan da zaka yi ba daidai bane ba Allah ya hana kaza hana kaza la Allah Allah taimake shi kai tsaye Allah zuba mashi wani imani shikenan ya arrabauta zakirhu billah qala fa illam yadhakkar idan bai gargadu ba qala fasta'in alayhi man hawlaka min almuslimina ka nemi taimakon wanda suke kewayen ka daga musulmai akan cewa a zo a maka magane shi da barawo zai jira gidan mutane a raka barawo jama'a wannan hadisi abin da ke hudi kenan ista'in fasta'in alaihim man hawlaka min almuslimin kana mita yi makon suke kewaye ka na musulmi makwabta ku tashi barawo ya shigo gidan wani Allah kiyaye qala madalla ke cewa fa illam yakun hawli ahadun afwan shi mutum yake cewa fa illam yakun hawli ahadun min almuslimina to idan zaman to a bangare na ko kuma kewayen da nake babu wani daga cikin musulmai wanda zai iya taimaka mini sai manzo Allah ya ce fasta'in alaihi sultan ka nemi taimakon hukuma in waya ce zaka iya kira ka kira in wani zai iya kira misali a ce irin wannan abu ko sani a wani yana zawa wasu na cikin daki ko na makamanci wannan ana kahin a tantance wane ne an kira hukuma ta nita su idan zai iya yiwa ai haka nan sannan ko in kuka kira hukuma ta kizawwa qala yake cha fa inna as-sultanu anni mana fa in aba as-sultan wa a'rada idan shugaban da na kiraya ko kuma hukuma da na kiraya sai suka kizawwa wa ajjala alayya shi kuma ya riga ya gabato a gare ni mana yana dan yana harkokin doka kawai zai qala manzalla yake cha kakka bar shi qatil duna malika kai ya idan ka kare dukiyarka hatta takuna min shuhada'il akhira har ka zamanto daga cikin shahidan lahira kenan ka yake shi koda mutuwa za ka yi ya kashi haka amshi dukiyarka manzo Allah yake ta autamna amalak ko kuma ka hana dukiyarka kenan ko ya kashe ka da hidda dukiyar ko kuma ka hana shi daukar dukiyarka tamna amalak mana ka hana shi daukar dukiyarka kenan ka yake shi ya zamanto ka samu saitar akan shi kullu shi za ka yi a saki shi zaka yi ta aya zaka bi hukuma zaka damka ma kenan dai ta rage gare kai dai ka kare dukiyarka akhrajahu an-nasa'i wa ahmad wa ziyaratu lahu wa sanaduhu sahihun ala shart muslim wala shine gaba ta 14 kenan mutumin da aka amshi ran shi wajen gwagwarmayan kare dukiyar shi wannan mutumin yayi shahidi ne yayi shahada kenan iya daga cikin alamomin kyakkyawan cikawa sannan alama ta 15 da alama ta 16 al-khamisatu 10 was-sadisa 10 malati al-mautu fi sabilid difa'i 'anid din wan nafsi al-mautu fi sabilid difa'i 'anid din mutun yayi gwagwarmaya ya mutu dan kokarin kare addinin shi yayi shahada mutum yayi gwagwarmaya wajen kokarin kare ran shi shi ma yayi shahada kenan na 15 mutum yayi gwagwarmaya wajen kare addinin shi idan aka kashe shi a wannan yanayin yayi shahada na 16 mutumin da aka kashe shi wajen gwagwarmayan kare rayuwar shi shi wannan mutumin yayi shahada malaci wa fihi hadithani akan wannan gaba akwai hadisi guda biyu hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid mutumin da aka kashe shi wajen kare dukiyar shi wannan mutumin yayi shahada kaga wannan yana goyawa wancan na 14 baya sannan yake cewa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare iyalin shi kare matakka da diyanka wani yazo zai keta musu alhurma ka tsaya tsayin daka har abin ya kai zuwa ga mutuwanka manzo Allah ce kai shahada saboda irin wasu abubuwan da ƴan fashi suke yi ko kuma barayi na keta alhurmar mutuncin dan adam sannan kuma da dasa mushi wani ciwo a cikin zuciyar shi wanda koda ya rayu wallahi ba zai ƙara jin dandanon rayuwa ba a irin wuraren da za a ce barayi sun shigo sun tilastawa uba ya kwanta da diyar shi kuna makamancin wannan kaga wannan wani ciwo ne wanda ba zai warke a cikin zuciyarka ba irin wannan gwanda ka bada kanka ka mutu zai yi maka alheri kuma gashi ka zauka shahada ce a gare ka da wasu abubuwa makamantan wanda suke faruwa kenan ban qutila duna ahlihi shi ma wanda ya tsaya wajen kare iyalin shi aka kashe shi manzo Allah ce fa huwa shahidun wannan shi ma yake kyakkyawan cikawa shahidi ne wa man qutila duna dinihi mahallu shahidi kenan wanda aka kashe shi wajen kare addinin shi fa huwa shahidun wannan mutumin shi ma ya shahada wajibi ne ka baiwa addinin ka kariya gurgurdan da zaka iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bata ran shi idan aka taba masalih fardiyya na shi almasalih ash-shakhsiyya dan ka taba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka taba wani abu nake maslaha ce ta rayuwa ko aka amma daga lokacin da ka keta alhurmar addini to ko sama za ta hadu da kasa manzo Allah ba zai kyale ka ba dukkan inda kake ji manzo Allah ya fusata zuciyar shi ta hau duka magana ce akan baiwa addini kariya kada zaman to zaka iya ba dukiyar ka kariya baka iya ba addinin ka kariya zaka tsaya ka jajirce ka bada kulawa a bangaren da ya shafi dukiyar ka amma harkar addini ko aka wannan kuskure ne mai girma wajibi ne kuma mu gyara muna cikin irin waɗannan laifuka kwarai da gaske bangaren da ya shafi addini ban ba shi kulawa wanda har muka zaman to addinin kaya muka zaman to addinin yauni bin mu amsa sunan addinin kai tsaye alhali shi kuma idan aka ce wani musulmi ne iya daga cikin kariyar da zaka bai wa addininka shine ka tsaya tsayin daka akan abin da yake addinin amma daga lokacin da kai watsi da addinin ka shiga wasu abubuwa daban sai zaman to a ga kanan kai musulmin ne zaka aikata wani abu in aka tashi zagin mutane za a ce yo ai musulmi suke aikata kaza ka ci fuska addini ko baka taimaka wa addininka ba yanzu waɗannan ihoce-ihocen da ake zuwa ana mutane daga yammacin duniya na haƙƙin yara da haƙƙin mata da haƙƙin wane ne sai kaga a daidai lokacin da ga wani musulmi nan yana abin da bai kamata ba alhali babu wanda ya kula da haƙƙin mace da haƙƙin yaro sama da addinin musulunci babu addinin musulunci ya girmama iya mace kafin ma a yi ta haɗa namiji manzo Allah ke cewa duk mutumin da zai yi aure ya duba wace mata ya kamata ya aura wadda za ta yi tarbiyyar ta mishi da ɗiya manzo Allah ba ya kwadaitar akan almar'atu saliha ba duka wannan kulawa ne akan abin da tun ma kafin a yi mutum sannan bayan an aihi mutum kuma da irin tarbiyyar da za a bashi da irin yadda za a rene shi da irin yadda za a yi kaza duka addinin musulunci ya yi bayani babu wanda ya hudo mace a matsayin ƴar adam mai mutunci mai gata sama da addinin musulunci addini ne ya ce mata waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah li yuzhiba ankumur rijsa Allah ne yake so ya tahiyar muku da datti mu kuma a yau wa yake so ya kama matan datti su waɗanda suke zuwa da sunan ƴanci ƴancin mata mace ce Allah ya ce ki zauna cikin gidanki wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha li yunfiqa dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Allah ce mace zauna ki meke kafa ki tarbiyantar da diyanki ki shirye gidanki ki daidaita shi ki ba ma mijinki kulawa ki mutu ki shiga gidan aljanna. Sai ka ce a'a, taso zama bai same ki ba, taso zama bai same ki, dole ki yi karatu mai zurfi saboda ki samu diploma mai ƙarfi. Kin zubda shekaru a nan ba ki aure ba, tun daga nan daga an ganki ke ga kinan awadun baina zalika, kin huta daga cikin hayyacin mace kuma ke ba namiji ba, ka ga mace ta koɗe ta je mai malam yarinya yarinya cikin shekarun da ya kamata ce ta yi aure, ta wuce wannan period ɗin, ta ɗauke su shekaru ba ta yi ba, to fa a irin wannan shekarun sai dai maleji. A tsarin Ubangiji duk rashin kyan mace akwai wani etap ɗin da an ta kawo Allah ke zuba mata wani kwarjini, to na rantsi da Allah in ta wuce wannan period ɗin ba ta auru ba, to kuma yanda halin rayuwa ba ta. Akwai wani yanayi da take tasowa, sai Allah zuba mata wani kurjinin game da iya maza, to a lokacin ya kamata ta tattara inata inata ta san yanda za ta auru. In ba ta auru a wannan lokacin ba, ta je ta rika bibiyan ki karatunki ki aurenki, me matsala? Amma zo a yi ta abu guda malam an hana wani bangare yayi gaba, kuma ƙarshe a zo a arihi da nadama. Allah kiyaye. Ta haka ala ayyi hal mutum ya baiwa addinin shi kariya da kulawa, ka baiwa addinin ka kulawa, addinin na shi ne komin ka, in ba addinin ba kai ba komai bane ba, kuma kai ba kowa bane ba. Ga ta nan dai rayuwar yadda kake ganin ta, ka samu duk abin da kake so a duniya a kadara ta gashi nan ka same shi, kai da kanka kana rayuwa baka mutu ba, zaka kai matsayin da duk wani abin da ake ga abu ne na tsururtar rayuwa da morewa rayuwa, to kai kuma haramun ne a gare ka. Abincin da zaka ci sai a ce maka a yanzu ba da zai, hatta da hatsin nan da ka rena sai ana ka ce shi, sai a maida ka cin dawon gona, dawon da ake ba ragunan turka, sai a ce in dai abinci kai so dole, in hura za a maka yi ta dawon gona, in kunu za a maka yi na dawon gona, a maka burabusku na dawon gona, tolloshin dawon gona, duk kudinka ga abubuwan nan ka tara komin a ce kana da. Daga duniya an ka ɗauke ta abu ne wanda yake daga sunanta suka ce mina dana'a, mana ashai addani, abu kaskantacce, walakantacce, tozartacce, shi ne sunan duniya. Daga mutum ya kula da addinin shi, wanda shi ne ƙimaka, in ka bar addinin ka wallahi ba kowa bane kai, banza ma hika. Daga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake wasafta waɗanda suna da kunnuwa ba sa jin wa'azi, suna da hankali bisa hankaltan gaskiya, suna da idanu ba sa kallon gaskiya. Allah ce waɗannan mutanen dabbobi ma sun hisu. Darajar da ɗan adam Allah ya ma ɗan adam ya ce walaƙad karramna bani adama, wannan karrama shin da yake da alaƙa da addini, idan ya wuce ya bar addini to wallahi dabba ma ta yi shi alheri. Da haka man utila duna dinihi fa huwa shahidun, wanda aka kashe shi wajen kulawa da addini shahidi ne. Mazalla ce man utila duna damihi fa huwa shahidun, wanda aka kashe shi wajen ya kare jinin shi. Kawai wani mutum ne ya zo ke so ya zalunce ka, ka tsaya gwagwarmaya akan cewa kar ya zubar maka da jininka, to in ya kashe ka a irin wannan yanayin kai ma kai shahada. Malaka akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu wa Ahmad an Sa'id ibn Zaid wa sanaduhu sahihun. Hadisi na biyu, manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna mazlamatihi fa huwa shahidun, wanda aka kashe shi wajen kare zaluntan shi da aka yi, matsala ce wannan mutumin shi ma ya shahada. Mutum ne zo zai zalunce ka ko a addininka, ya zo zai zalunce ka ko a bangaren da ya shahi dukiyarka, ko kuma zai zalunce ka a bangaren da ya shahi jininka, ka tsaya ka yi turmi a kan ba za a zalunce ka ba, kai ma ka yi shahada. Malam ya akhrajahu An-Nasa'i, da hanyoyin da hadisin ya zo kenan su ne malam ambata mana nan. Gaba ta 17, iya daga cikin alamomin kyakkyawan cikawa, as-sabi'a ashar al-mautu murabitan fi sabilillah wa nadhkuru fihi hadithain. Malika ta al-mautu, mutun ya mutu, murabitan fi sabilillah, yana mai dokan kimtsi dan dauka ga addinin Allah, mana dan zuwa jihadi. Mutun ne misali za a tafi yaki da shi na musulunci, ya zo ya ya sha damara ya dauki duk abin da zai doka ya shirya ya huto sai ubangiji subhanahu wataala ya kadarta mushi mutuwa kan akai ardul ma'araka to wannan mutum shi ma ya shahada ko kuma ana tahiya motar ta kama da wuta ko kuma motar suka accident suka fadi suka wasu suka mutu daga cikin su wannan su ma sun yi shahada ko kuma dabba ce gare shi ya hado raƙumi ne tattaka shi wata ila ya karya mushi ya karya mai wuya ko da makamancin wannan ya mutu wannan mutum shi ma ya shahada shi ne malaci zamu ambata da sai guda biyu a wannan bangare yace riba manzo Allah yake cewa ribatu yawmin wa lailatin daukan tanadi na ko ta kwana na rana guda da dare daya khairun manzo Allah yace shine mafi alheri min siyabi shahrin akan mutun yi azumin wata guda tur wa qiyamihi da qiyamul layli wata guda a ce ga wani mutum ya shirya zai huta jihadi fi sabilillah jihadin da addini ya yarda da shi to wannan mutumin kahi ya dauki riba ya dauki kimtsin zai tafi jihadin nan dare daya da yini daya kenan misali awa 24 wannan awa 24 nan da ya dauki wannan azama tahi alheri sama da mutum a samu wani yayi wata guda yana azumi tur sannan kuma a samu wata guda yana qiyamul layli tur wannan mutumin da yayi tanadin yunkurin huta jihadi na awa 24 ya yi shi alheri kuma ya yi shi lada wannan kenan yake muka nuni akan cewa huta jihadi ba karamin daraja bace ba wa in mata manzo Allah yake cewa koda ya mutu jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu aikin shi wanda yake aikatawa zai gudana akan shi koda ya mutu an mutu za ta yi jihadi sai mutu a hanya to aikin nan da zai aikata sai ya gudana akan shi ma'ana kamar ya je ya yi jihadi ne kuma daidai yake da mutumin da ya saba aikin alheri kai ne misali lokacin da akwai wani abu a hannunka kana taimakawa ƴan uwanka kana taimakawa makwabtanka kana taimakawa ƴan uwanka na addini kana kaza sai ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ka da talauci to yanzu babu a hannunka a dalilin haka bakka wancan alherin to za a rika baka lada kamar kana aikatawa kai ne ka saba karanta qur'ani misali izihi 5 dubunin Allah ko izihi 10 dubunin Allah sai Allah ya jarrabe ka da wani abu ya shagaltar da kai a cikin rayuwa ko kuma wani rishin lahiya Allah ya jarrabe ka da shi to za a rika baka lada kamar kana karantawa duk wani aikin alheri da mutum ya saba idan bai samu damar aikata aikin alherin nan ba to Allah zai bashi lada kamar aikata wannan aikin dan haka mutumin da a cikin kurce shi ya dage akan bautawa Allah da ya tsuho ya ratattake bai ya iya aikata ayyukan nan to za a rika bashi lada kamar yana aikatawa shine jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu sannan yake cewa wa ujriya alaihi rizquhu sannan kuma za a gudanar mishi abinda yake arzikin shi ne akan wannan abu sannan kuma wa aminal futtana za a amintar da shi daga duk abinda yake fitintinu ne kuma fitina la siyama fitina irin ta kabari kenan anan abinda ya shafi arzikin shi da za a ja mishi shine za a tahi sai ya mutu abinda aka samu na ganima za a raba da shi amma iyalin shi sannan kuma za a amintar da shi daga fitintinu shine fitinar kabari duk mutumin da ya mutu wajen jihadi ubangiji subhanahu wataala ya amintar da shi tambayar kabari ya amintar da shi fitinar kabari wanda mun karanta a satin da ya gabata hadisin da manzo Allah yake cewa wasu suke cewa me yasa shi mutumin da aka amintar da mutumin da ya mutu wajen jihadi daga fitinar kabari manzo Allah yake cewa ya ishe shi fitina karan takobi da mashi a saman kanshi ko kuma kace karan bindigogi da karan sawari a saman kanshi ya ishe shi fitina malaka rawahu muslim wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa al-hakim wa ahmad min hadith salman al-farisi wa rawahu at-tabarani wa zada wa bu'itha yawm al-qiyamati shahidan wa bu'itha yawm al-qiyamati za tayarar da shi gobe kiyama shahidan a matsayin shahidi duk da cewa shi ba a kai wa zuwa ga abugan ma ya mutu malaka cha lakin fi sanadihi man lam ya'rifuhum الهيثمي في معجمه وسكت عليه المنذري في ترغيبه wannan bayani ne akan cewa wannan ziyarar da tazo yake cewa duk da cewa Imam al-Haythami bai san da wannan sanadin ba sannan kuma al-Imam al-Munziri shi ma yayi shuru ne akan al'amarin a cikin littafin shi at-targhib al-aitihal duk mutumin da ya mutu wajen yunkurin zuwa wajen aikin Allah a hanya bai kai ba za a rubuta shi a matsayin shahidi. Hadisi na biyu a cikin wannan wannan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mayyitin yuhtam ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Dukkan kullu mayyitin duk wani mutumin da ya mutu yuhtam ala amalihi za a tsaida aikin shi illa alladhi mata murabitan sai dai mutumin da ya mutu wajen ɗaukaka tafarkin Allah kenan a cikin kimtsi na shirin ko ta kwana fi sabilillahi dan ɗaukaka tafarkin Allah fa innahu shi irin wannan mutumin yunamma lahu amaluhu za a rika haɓaka mishi aikin shi ila yaumil qiyama har zuwa tashin kiyama. Aikin ba tsaya zai ba, kawai aikin cigaba zai, lisahin cigaba zai, duk da cewa ya kwanta cikin kabarin shi za a rika haɓaka mishi wannan aikin nashi ila yaumil qiyama. Sannan kuma wa ya'manu fitnatal qabri za a amintar da shi daga fitnar kabari. Kaga kenan wannan yana maka nuni akan cewa al-mautu murabitan fi sabilillahi mutun ya mutu a irin wannan kimtsi da jiran ko ta kwana akan harakan abin da ya shafi addinin Allah, wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa dan adam ya samu daraja ta shahada. Malaka akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu wal Hakim yake cewa min hadisi Fudala ibn Ubayd wa qala al Hakim sahihun ala shart al shaykhain. Hadisi ne ingantacce akan sharadi na Imam al Bukhari da Imam Muslim. Alama ta 18 shine al mautu ala amalin salihin liqaulihi sallallahu alaihi wasallama. Mutun ya mutu akan wani aiki na kirki, misali yayi sujada yana cikin sallah, yana tafarkin zai je kai wasu ziyara fi sabilillahi ba dan wata maslaha ta duniya ba, da wasu ayyuka makamantan wannan, mutun ne yake kan aikin alheri sai Allah ya rubuta mushi mutuwa a sama wannan abu, shi ma iya ɗaya daga cikin alamomin kyakkyawan cikawa. Malik ya cewa liqaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala, manzo Allah yake cewa duk mutumin da yace la ilaha illallah ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah, ibtigha'a wajhillahi yana mai neman yardan Allah akan haka, khutima lahu biha aka cika mishi lisahin abinda zai hodi a rayuwar shi da wannan kalmar la ilaha illallah, to wannan mutumin dakhala aljanna ya shiga aljanna ya kare, amma da sharadi ibtigha'a wajhillah, kalmar shahadar da ya hodi yana mai neman yardan Allah da ita, kenan duk wani aikin shirka ya kaura daga cikin wannan al'amarin shi, wannan mutumin tabbas ya shiga aljanna. Manzo Allah ya kawo fi'lin da nuna ba zai shiga ba, ya shiga dan nuna tabbacin cewa in dai mutum ya cika da kalmar shahada to wannan mutum zai aljanna ne insha Allah ta'ala. Wa man sama yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala aljanna. Duk mutumin da ya azumci wata rana dan neman yardan Allah, sannan kuma yana cikin azumin nan khutima lahu Allah ya ka karshen rayuwar shi dakhala aljanna, wannan mutum shi ma shiga aljanna, kaga yana cikin aikata aikin alheri ne. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, duk mutumin da ya bada wata sadaka ibtigha'a wajhillahi yana mai neman yardan Allah, khutima lahu biha aka kawo karshen rayuwar shi ta zo akan yunkurin bada sadakan nan da kai kawo akan wannan abun dakhala aljanna, shi wannan mutum ya shiga aljanna. Malikar akhrajahu Ahmad an Hudhaifah qala yake cewa asnadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ila sadari. Hudhaifah yake cewa na rungumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kirjina, fa qala sai yake ta fa zakarahu sai ambaci irin wannan hadisin wa isnaduhu sahihun, isnadin shi ingantacce ne. Wa qala al-Munziri la ba'sa bihi, Imam al-Munziri yake cewa hadisi ne wanda la ba'sa bihi, babu laifi a tare da shi. Kenan anan Hudhaifah da ya rungumi manzon Allah yake cewa, manzon Allah yake cewa man qala la ilaha illallah, duk wanda yace ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah, yana mai neman yardan Allah akan wannan har karshen rayuwar shi yazo, wannan mutum ya shiga aljanna. Wanda ya bada sadaka yana cikin aikata wannan ayyukan da kai kawo su, Allah ya shirya shi wannan mutum da aljanna ne. Haka ko mutumin da shi ma ya yayi azumi dan neman yardan Allah aka cika da shi kenan, wannan shi ma da aljanna ne. Al-ayyati hal, waɗannan ayyuka na alheri da waɗannan da sauransu, duk wani aikin alheri kenan mutum idan zamanto yana cikin aikata shi Allah ya taimake shi rayuwar shi ta zo ƙarshe akan wannan aikin kenan, wannan mutum ya yi kyakkyawan cikawa, Allah ya taimaka mana. Malik ya ce wa qala al-Hafiz ibn Hajar fil Fath, al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yake cewa fi dhikri asbab ash-shahadati wa yake cewa wa khisalha, al-Allama al-Hafiz yake cewa a lokacin da yake ambata sababbin shahada wa khisaliha da gaban da in suka tabbata akan mutun yayi shahada yake cewa wa qadijtama lana min at-turuqil jayyida akthar min 20 khisla yace mun tara abubuwa kusan sama da abu 20 na ayyuka alheri wanda in mutun yana aikata su Allah ya taimake shi ya bar duniya to wannan mutum alama ce akan cewa yake kyawun cikawa sai malik yace tanbihun jan hankali karshen abin da ya shafi ambato alamomin kyakkyawan cikawa yace bawwab al-bukhari fi sahihihi babu la yaqulu fulanun shahid babu da ke magana akan cewa ba za ka ce ba wala shahidi ne malai ce fa hadha mimma yatasahalu fihi kathirun minan nas yana daga cikin abin da da yawa daga cikin mutane suke sakaki akai fa yaqulu hasta ful ash-shahidu fulan wala shahidi wani shahidi malaika ta wa shahidu fulan shahidi wani har a rika hudu a cikin sunan shi idan mutum Allah ya arzuta shi da yin cikawa da ɗaya daga cikin waɗannan ababen da malam ya ambata mana a nan sannan kuma da wasunsu ma kusan abubuwa guda 18 da suka zo a nan idan mutum Allah ya taimake shi ya haɗa wasu daga ciki ko kuma wasu daga cikin su suka tabbata a lokacin da ya zo mutuwa wani ana kyautata mashi tsammani amma kaular wahida da kace shahidi ne wannan ganganci ne saboda kai abin da ya bayyana a gare ka kenan ko sannan kuma baka san ba haƙiƙani wannan mutum akan me yake haƙiƙani baka san akan me yake ba manzala ya dauke su ya tahi yaƙi da su jihadi nan muka karanta ba ma zuwa jihadin ba mutum ya dauki kimtsin zuwa jihadin kadai idan ya mutu akan hanya ba shahidi bane ba wani ya mutu a hilin fafatawa suka ce fulanu shahid wani shahidi ne manzon Allah ya ce kalla ha manzon Allah ya ce na gan shi a wuta a dalilin wata riga da ya sata a cikin kayan ganima kafin araba kenan wani ya yi kyakkyawan cikawa akan abin da muka sani Allah subhanahu wataala ya mishi rahama Allah tabbatar mishi da wannan shahada shikenan amma ka zo ka yanke magana da cewa shahidi ne wannan ganganci ne bayan abin da ya shahi alamomin na kyakkyawan cikawa sai a magana ta ga malaki cewa sana'un nasi al mayyit irin yabon da mutane suka yi ga mutumin da ya mutu wani ya mutu sai ga ana ta kokarin a yabe shi ko idan ya tabbata cewa wannan mutumin yastahiqu sana'a as-sana mutum ya cancanta a mai yabo na kirki babu laifi to amma kuma akwai ƙalubale ga mutane da za su kirkiri abinda ba haka nan ba dan dai a nuna wa jama'a cewa fa wannan mutumin da ya mutu ba ƙaramin mutum bane shi kuma akwai ƙalubale akan wannan kenan sana'un nasi al mayyit duk da cewa wannan yabon da za su yi da magana za su yi akan shi ko yabo ko kuma muzantawa wannan abin yana da alaka da wasu abubuwa na addini ko kuma na shari'a wanda za su zo a nan gaba malike cewa wasana'u bil khairi 'ala al mayyit min jam'in min al muslimin as sadiqin aqalluhum ithnani min jiranihi al 'arifin bihi min dhawi as salahi wal 'ilmi mujibul lahu al janna manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa malike ta afwan anan muhammad nasruddin al albani yake cewa wasana'u bil khairi yabo da za a yi na alheri alal mayyit akan mutumin da ya mutu min jam'in min al muslimin daga wasu dandazon jama'ar musulmi as-sadiqin masu gaskiya aqalluhum ithnani karancin su mutum biyu sai isa su yi yabo akan shi yabo na kirki amma su zama mutum masu gaskiya min jiranihi na daga cikin makwabtan wannan mutumin suke rayuwa tare da shi al'arifina bihi wanda suka san shi min dhawi salahi daga cikin mutane ma'abuta nagarta wal ilmi da ilimi to wannan shaidan da za su mishi na kirki mujibun lahul janna wannan zai wajabta mishi shiga gidan aljanna idan ka samu mutane man suka san inda aka dosa a cikin rayuwa masu gaskiya wanda suka san shi suka faɗi abin da yake gaskiya ne ma'abuta ilimi ma'abuta nagarta ma'abuta sanin ya kamata suka ce ka wane gaskiya mutum a kirki ne babu wani abin da muka sani na muzantawa mafi rinjayen rayuwar wane gaskiya alheri ne to wannan abin zai wajabta musu samun gidan aljanna. Dalili akan wannan maganar, Malik ya ce zai wajabta musu gidan aljanna bi fadlillahi da farallata Allah, wa fihi ahadithun akan haka, akwai hadisai. Malik yake cewa an Anas radiyallahu anhu qala marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin, an zo wucewa da wata gawa a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fa athna alaiha fa usniya alaiha khairan fa usniya alaiha khairan, sai aka rika yabo na alheri akan wannan kai wani shine yake kaza shike kaza shike kaza, wata tabaatil alsun bil khair, sannan kuma halshinan mutane suka bibi wannan mutumin da ambata alheri shi ambata alheri shi, fa qalu, sai suke cewa kana ma alimna, wannan shine abin da muka sani, kana yuhibbu Allah wa rasula, mutum ne wanda yake son Allah da manzon shi, kana yuhibbu Allah wa rasulahu, yana son Allah da manzon shi wannan mutumin abinda muka sani. Fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta wajaba, sai da manzon Allah ya faɗi su uku, wa murra bi janazatin, sai aka zo kuma wuce da wata gawa hallau daban, kenan ba waccan tahari ba. Fa usniya alaiha sharran, sai aka yi yabo mumunan yabo akan wannan gawa, aka rika wani ne mutu yi cika kalli Allah kyauta, yabo wanda yake na banza, kenan ba mutane aka rika cewa kai wani ya aikata abu kaza kaza ya kaza da sauransu, kenan dai fa usniya alaiha sharran wa tatabatil alsunu biha laha bi sharri, har shi nan suka rika bibiyan juna, wannan an yi hodi wannan yake hodi, wani ne mutu yi kowa ya kirin cika wani ko ya tafi da abubuwa da yawa. Fa qalu, su mutane suke cewa bi'sal mar'u kana fi dinillahi, tir da irin wannan mutum a cikin addinin Allah, kuma da rika cewa wani ya mutu a cikin jama'a sun huta an huta da shi, to irin wannan shine bi'sal mar'u kana fi dinillahi, mutum ne mumunan mutum a cikin addinin Allah, tarnaqi da dabaibu yake kawo ta hi addini sauransu. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم سيما ذلك تشوى وجبت كمان دي هنا وانت تا وجب اغريش تا وجب اغريش تا وجب اغريش سيما ذلك يحدث سوءك. فقال عمر سي عمر ابن الخطاب يكي تشوى فداك ابي وامي يا ما كان الله نابا دفنسر محيفينا دفنسر محيفياتا اغريكا murra bi janazatin, an wuce da wata gawa, fa usniya alaiha khairan, aka mata kyakkyawan yabo, fa qulta, sai ka ce wajabat, ta wajaba a gare shi, ta wajaba a gare shi, ta wajaba a gare shi. Wa murra bi janazatin fa usniya alaiha sharran, kuma aka zo wuce da wata gawa, sai aka mata mutane suka rika cewa subhanallahi, wani ne rasu kaza, aka rika hudin sharrin shi. فقلت هيك يا ماكين الله وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذلك يجوا تفسير أبدا نهدي أبايا من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة دون كوكي يبوك كيوا أكشي وأن متم الجنة تاوجب أجريشي ومن أثنيتم عليه شرا وأن كوكي يبو ممونا أكشي وجبت له النار وأن متم وتا تاوجب أجريشي. Daga kenan in mutun ya mutu baka san wannan din shi ba jawakin kyoshi, in ka san alherin shi da hodi, in baka sani baka jawakin kyoshi, saboda wannan abin da ake hodin nan ga abin da zai biyo ba manzala yake cewa al malaikatu shuhada illahi fil ard, malaiku sune shaidun Allah a ban kasa, malaikun Allah sune shaidun Allah a ban kasa, duk abin da dan adam ba wani lungu da sakur zai shiga face wannan mala'iku suna tare da shi, suna rubuta duk abin da yake aikatawa alheri ko sharri, daga tare ki ga dan adam daga an sa kamera a waje ko bana yana tsamce yana kappa kare zai abin da ba shi ba, to ita wannan kamera ce ko, to su wannan madal hayat tare suke da kai, in a ina kake ba ruwansu da haya ko wutar lantarki a waje ko kuma sai akwai connection ko akwai kaza, a kawai a ɗoki suna nan suna haskaka kowane lokaci,
ko ba haska kade suke ba, a haskawa ne tare kuma da rubuta abin da zai zamanto shine sakamakonka, imma alheri imma safane shi a gobe kiyama. Inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Al-mala'ikatu shuhada'ullahi fis-sama'i, kenan sunan shaidun Allah a sama, wa antum shuhada'ullahi fil-ardi, ku ko mutane ku ne shaidun Allah a ƙasa. Su mala'iku a sama, ku kuma a ƙasa. Yanzu ku ne kuke ƙasa, an kuka cewa wane mutumin kirki ne, wane kaza, wane kaza, wajabat, wannan abun ya wajaba, ku ne shaidun Allah a ban ƙasa. Maganar da kuka yi tana da tasiri. Sannan kuma kuka yi, in kuka yi shaida wanda take sabani haka nan, hal launan ma wajabat dai. Na haka kenan sai a kiyaye. Sai ce wa antum shuhada'ullahi fil ardi, antum shuhada'ullahi fil ard, antum shuhada'ullahi fil ard. Mazalla sai da bi mai tasu uku. Ku ne shaidun Allah a ban ƙasa, ku ne shaidun Allah a ban ƙasa, ku ne shaidun Allah a ban ƙasa. Wal wa fi riwayatin aw tariwaya yake cewa wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ardi. Masu imani su ne shaidun Allah a ban ƙasa. Masu imani. Kenan ba kowa ba. Ba kowane wanda ba zai zai zamantowa shaida Allah tatattun a cikinsu masu imani. Sai ke ta inna lillahi mala'ikatan, lalle Allah iya da wasu mala'iku, tantiqu ala alsinati bani Adam, su waɗannan mala'ikun suna furici a saman halshen ɗan Adam. Yanda ka san in aljanni ya shige mutum ba maganar da mutum yake ba na aljanni ba ne yake faɗi, to haka Allah ya iya da wasu mala'iku wanda suke furici akan halshen ɗiyan Adam. Idan mutum ya zama to nagartaccen mutum, to wannan abin sai ya taimaka, ka ga can da Allah yake cewa man adali waliyan, ko ƙarshe yake cewa kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi, ko ni ne jin shi, ni ne ganin shi, ni ne magana shi. Ya zama to duk abin da zai ji, da abin da zai gani, da abin da zai hodi, yana ƙarƙashin iyakokin abin da Allah yake so. Wannan kenan Allah ya sallata wani mala'ika akan halshen wannan bawan Allah da rayuwar shi gaba daya. Sai zama to kawai alheri ne zai riƙa aikatawa. Inna lillahi mala'ikatan tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil mar'i min alkhairi wa shar, na daga abin da yake tare da mutum na alheri ko kuma sabanin shi. In alheri ne su hadi, in kuma sabanin alherin ne nan ma su hadi. Wani baya da kirki, wani shi yake kaza, wuri kaza ma da ake aikata aikin banza nashi ne, wuri kaza ma da ake kaza nashi ne, kaza 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 ma nashi ne. Malaci alhadisu sani, hadisi na biyu, wa an abi abil aswad الديلي رضي الله عنه قال اتيت المدينه شي wannan bawo Allah al-Aswad yake cewa Abu Aswad yake cewa ya zo garin Madina wa qad waqa'a biha maradun da yazo garin Madina sai ya samu wata rishin lahiya a garin sai ya ce wa hum yamutuna mautan zari'an mutane suna mutuwa mutuwa barkatai idan ka ce mautan zari'an ana nihin bimana wannan mutuwar nan fasha ya yaɗu yanda har an kai watakila mutane ba a ma binne wasu kahin a binne wasu sai an ɗauki jinkirin lokaci kenan dai mutane suna ta mutuwa mautan zari'an sai ce fajalastu ila umar sai na zauna a wajen umar dan khattab Allah ƙara yarda a gare shi sai yake cewa famarrat ko kuma famurrat famarrat janazatun sai aka wuce da wata gawa fa usniya khairan sai aka yi kyakkyawan yabo akan gawar fa qala umar sai umar yake cewa wajabat fa qultu sai abul aswad yake cewa sai na ce wa umar ma wajabat ya amir al mu'minin miye ya wajaba ya shugaban masu imani qala sai yake cewa qultu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam na fada ne kamar yadda manzon Allah ya fada ai hadisi na makaranta a baya ai umar ne tambaye manzon Allah ko to shine shi ma yana zaune ta aka zo wuciya da wani sai manzon Allah ya ce waj aka yi yabo akan ta na alheri sai manzon Allah Umar yake cewa wajabat Abul Aswad da ya tambaye shi sai ya ce irin wannan tambayar da kamar irin ta ce na manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye manzon Allah fa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu muslimin dukkan muslimin da shahida lahu arba'a wanda aka samu mutane guda hudu suka mishi shaida bi khairin da alheri adkhalahu Allahu aljannata Allah zai sanya wannan bawan gidan aljanna qulna Umar yace sai muka ce ya ma'akin Allah wa salasa to ya ma'akin Allah mutu uku ha qala wa salasa manzo Allah yace ko mutu uku wasu kamar shi qulna wa thnani Umar yake ce sai muka ce ya ma'akin Allah ko mutun biyu kala mazalla ce wasnani ko mutum biyu ma thumma lam nas'aluhu fil wahid umar ce bamu tambaye shi ba akan daya naka dai a takeice mutum guda biyu duk mutumin da ya mutu aka samu mutanen kirki guda biyu suka yi yaban alheri akan shi to wannan mutumin wajabat lahu aljanna bi idhnillah aljanna ta wajaba a gare shi da iznin Allah to wadannan su wannan su shine abinda malaiki ambata mana a wannan gaba bayan shi malaiki cewa hadisi na uku a cikin dai shi wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abyati jiranihi manzo Allah yake cewa babu wani mutum musulmi da zai mutu fayashhadu lahu arba'atun sai a samu mutane guda hudu min ahli abyati jiranihi daga cikin gidajen da suke makwabtan shi ne al-adnaini wanda suke kusa da shi annahum la ya'lamuna minhu illa khaira su shaida cewa habbu musan komi ba ga wani in ba alheri ba shi komai yake nihi da wannan aikin alheri shirin jaiban da shi kowa ka ba eh zai wala ce ga wani wanda tasake wannan aikin shi na alheri yarin jaiban da shi kirkin shi yarin jaiban da shi annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allahu tabaraka wa ta'ala illa qala Allahu ta'ala wa tabaraka sai Allah mai girma da buwaya ya ce qad qabiltu qawlakum Allah zai ce na amshi maganar ku wani mutumin kirki ne da su Allah mushi rahama wani mutumin ne wanda yake da arziki shine yake kaza yake kaza ga mutumin nan da kokarin sallah ga mutumin nan da kokarin zuwa masallaci da wuri ga kaza ga kaza ga kaza shine tsayayye akan harka kaza na alheri Allah sai ce qabiltu qawlakum na amshi wannan maganar taku yanda kuka yi yabon nan ni ma na tabbatar da ita aw qala ko kuma Allah yake cewa bi shahadatikum shaidan da kuka yi akan wani mutumin kirki na Allah ce na amsa wa ghafartu lahu bima la ta'lamuna abunda ba ku sani ba da yake aikatawa na ba daidai ba Allah ce su ne kuma na gafarta mushi alherin da kuka faɗi kuma na tabbatar da alherin abunda ko ba ku sani ba wanda yake aikata na ba daidai din ba su kuma na yafe mushi mal yace i'lam mal yace ka sani cewa ina ga sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala sai mu tsaya nan kenan zamu tashi dai a wannan gaba wanda mal yake sarrado mana irin dalilai ko kuma ci hadisan da suka suke bayani akan babu laifi za a iya yin yabo akan mutum kuma idan zaman to yabo ne na alheri mutanen alheri suka yi ya tabbatacce ne akan wannan mutumin wannan abin zai zama to mushi insha Allah sababi na samun rahmatin Allah subhanahu wataala idan kuma suka yi mummunan hallau yabo akan shi wannan dai yabon shi ne zai tabbata naka wannan yana nuna maka cewa wajibi ne dadam yayi kokari ya gyara alakan shi tsakanin shi da mutanen da yake rayuwa tare da su duk abin da ya zama to addini ne da kulawa da zumunta da sauransu dai kokari yanda za a yi ya waje da wannan Allah ya kadarta mushi rayuwa tare da su ubangiji subhanahu wataala shirye da mu tafarkin da iko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi